Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu tanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Bahari Auna
tare da ni Zahra Aminu Fagi.
A duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da su shafi kiwon lafiya. A yau 4 ga watan Mayu na shekarar 2023 za mu ci gaba da tattaunawa ne akan matsalar kwakwalwa da ake kira autism a Turance kamar yadda muka faro muku a makon da ya gabata. A cikin shirin namu na yau wakilin sashen Hausa ya samu tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan maudu'in namu na yau. Sannan zamu ziyarci filin kwalamar mu.
To masu sauraro sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe.
A makon da ya gabata ne muka faro muku tattaunawa akan matsalar kwakwalwa ta autism. A yau za mu koma zuwa namu tare da wakilin sashen Hausa Muhammad Ibrahim Kwari a jihar Kano da bakin da ya gayyato mana domin jin ci gaban tattaunawar.
Can shekarun baya kuma har yanzu idan kika je wasu yankuna na wasu karkara waɗannan abubuwan da ake cewa yara suna da shi na cutar autism kuma an saka samu kula akan nusar da su su yi rayuwa mai kyau yadda ba za su warke ba. Har yanzu wasu suna na akan cewa idan wannan abin ya sami ƴaƴansu a wasu lardunan na watakila mu dauka arewacin Najeriya suna da jin cewa zancen nan na cutar makare ne a tare da su. Na san kin san ana cewa akwai cutar makare ko ba ke jin da dai ko a likitanci ku da
haka ne gaskiya ana zuwa da wannan tunanin cewa kaza ne ya faru ko aljanu ne suka kama shi ko wani abu gaskiya duk ana zo mana da su amma dai mu kullun abin da muke yi da kuma abin da muke son kafafen yada labarai su ci gaba da shi ne a ci gaba da wayarwa gaskiya ba aljanu bane saboda idan aljanu ne suka kama yaron me yasa to idan an je makaranta an yi mishi training yanda ake so yake yin yanda ake so me yasa an kawo shi asibiti an bashi magunguna abubuwan da yake zuwa da su suke raguwa it means kenan akwai wani dalilin na daban da wata kin shi ba a fahimce shi ba amma dai gaskiya a kullum muna ƙara fadawa iyaye cewa ba aljanu bane ba asiri bane ba sihiri bane ciwo ne da ya riga ya zo ya samu kwakwalwa tun farkon halitta kuma haka zai ci gaba har rayuwa.
Aja Samira, a yaran da ake kawo ku iyayen suke kawo ku kukan cin karo da wanda suke tunanin cewa wannan yaran suna da zargi ko zato makare ne suka kama shi kuma asiri aka yi uwar kuma ya shafe shi.
Gaskiya a dai waɗanda muke da su a yanzu ba ni da mutum ɗaya dai muke tunanin kusan shi ne yake da wani kuma su ba ma Hausawa ba ne ba musulmai ba ne ba Hausawa ba ne so kusan kamar suna ganin wani spirit ne don an kakkai shi coci ma an taimasa addu'a daga baya dai suka dawo da shi makaranta boarding yake aka kawo shi makaranta to kusan amma dai a Hausawa mu dai ba mu ji wani ya ce ko bu su furta ba suna ji abin a ransu amma ba za su iya furta mana ba su dai sun rike a zuciyarsu ban sani ba.
A bayananki na baya da zukin ce mana wasu daga ciki ba ma sa iya ganewa cewa tartiban cewa wannan cutar autism ne sai kune ma kuke nusar da su, kuna samun turjiya cewa a ba wannan cutar misali na kai dana daga baya kuka wayar da ni cewa wannan yaron fa yana da cuta kaza kaza, shi ne sa kaga baya yin kala ko yake yin kala, kuna samun turjiya in ce a ni fa ina zargin dana ciwon makare ne da shi?
Gaskiya ba mu samu waɗanda suka ce ciwon makare ba ne, sai dai ma su ba ma su yadda ba ma yaron yana da ciwon, an dai ce musu daga asibiti aka turo su aka ce su zo, aka ce musu yaron ba yana da matsala, ko su ba su san ma wace irin matsala ba ce. To idan muka ƙara musu bayanin abinda aka faɗa musu a asibitin ba sa yadda, yawanci maimakon su zauna a makaranta a ase kaga sun tafi ba za su ƙara dawa ba, saboda ba su ma yadda da cewa su akwai matsala ba. Kuma yawanci an fi samun wannan ga iyaye maza, su suka fi samun, an fi samun wannan matsala iyaye maza ba sa taɓa yadda da wannan abu.
Kina mata sun fi yadda da bayanin ku ko na jami'an asibiti?
Gaskiya mata sun fi yadda, ko a asibitin in aka musu bayani matan sun fi yadda, lalle sun fi dagewa a kawo yaran makaranta, amma sau da yawa saboda ba suke da iko ba sai kaga abin yana gagara, tunda iyaye maza ba su yadda ba, ba sa bari a kawo ƴaƴan ai musu abin da ya kamata.
A Jasmira, idan an kawo muku yaran nan, wai karatu kuke koya musu, kuma a karatun motsi da jiki ko amfani da jiki kuke koya musu kawai?
To matsayi ne, ya danganta da kowa da irin yadda ya zo da abin da ya zo da shi. Wani idan kaga buƙatar shi ba ma karatu ba ne ba, na kan gaya musu cewa wannan ba karatu ma yake buƙata ba, ba karatu za a yi masa ba. Kawai wani bai iya cin abinci ma da kanshi ba, sai mun koya masa cin abinci, sai mun koya masa yadda zai je ban ɗaki, mu ɗauke shi mu dinga kai shi daga minti 20-20 haka 30 haka za mu dinga har a samu sauƙin abubuwa. Wani bai iya saka kaya ba, wani ba abin da iya bai iya wanka ba, bai iya brush ba, ko ba dai kake yi. Muna da abin da nake na therapy, so har brush muna koya musu, ko dai kake ba wai sai an boarding ba kadai, so duk waɗannan abubuwan sai mun koya musu. Wani bai iya zip ba, duk abin da ya kamata dan adam ya yi nashi na kanshi na bukatun shi bai ba su iya ba. So kaga wannan ba karatu yake da bukata ba, wannan abubuwa sai ka koya mishi duk waɗannan abubuwa, ka samu abin da kake so, sannan za ma kai magana karatu. To wanda bai iya wa kanshi komai ba, wace ABCD zai tuna ba aiki zai je ba, ba abin da zai so, dole sai ka fara yin waɗannan abubuwan kafin ka tafi ka fara waɗannan. Amma waɗansu za su zo da su, ka gansu suna su da sauki, za ka haɗa biyu kenan, kana karatun kuma kana wannan abin, duka biyun za ka dinga musu, sai ka ga abin yana tafiya. Especially idan aka samu yara ƙanana, mun fi samun riba abin da nake yi a ƙananan yara, saboda su kusan kamar muna tafiya da ƙwaƙwalwa, suna ƙara girma, ƙwaƙwalwa tana ƙara girma, kuma ana saka musu abin da ya kamata su
an fi samun sakamako
da wuri a gurin ƙananan yara akan manya waɗanda suka riga suka girma, sai ka ga abin ya fi wahala.
Dakta Hajiya Samira ta ce mana yawanci mata sun fi fahimta, sun fi kuma yin aiki da abin da ko dai kuku ga gaya musu asibiti, ko kuma su suka gaya musu a makaranta game da makomar yaran nan. Menene kuka gano cewa ya sa maza suna yin birz da abin da kuke faɗa na shawarwari a likitance?
Babban dalilin shi ne iyaye mata ne suke kawo ‘ya’ya asibiti, an bawa iyaye mata kai ‘ya’ya makaranta, saboda haka duk bayanin da zaki zo ai miki, an gama miki bayanin komai da komai, wataƙil ita in ta koma gida ba lallai ta maka bayanin yanda zaka fahimta ba, kuma tunda ka saba jin bayananta ma ba za ma kama bawo bayanin nata muhimmanci ba. Amma kaga a lokacin da aka zo yaron nan za a kawo shi asibiti, ka zo ka rakota, kun zo tare kun zauna, kaga wahalar da ta sha akan layin asibiti, kaga wahalar da ta sha da rike yaron da waye kafin a zo a zauna a gaban likita, likita ya zauna da ku yayi bayani, in kuna da tambayoyi kun tambaya, to da akai kaza sai akai kaza, ai kaga kun zo kun samu bayanin tare a lokaci daya, saboda haka duk kuma wata tambaya da wani rashin fahimtar ka, an ƙara wayar maka da kai, zaka fahimci abin. Amma ka batta ita kadai take ta dawainiya da yara,
kuma watakila wannan ya nuna kuma a asibiti sai kun sake salo kenan.
Gaskiya ba ma jin dadin abubuwan da suke faruwa,
jin dadi ba misali, wannan ya nuna kuma sai kun sake salo kenan, ta yiwu idan matata ta zo ita kadai maimakon ku saurare ta da yaron watakila ku ce ta je ta zo da ni sati mai zuwa ko gobe?
Watakila akwai wannan din. In fact, akwai wannan din ma sosai, saboda kamar yadda za ka ɗauki ɗanka yana malaria ko ɗanka yana typhoid ka kai shi asibiti, haka ya kamata ɗanka da yake da matsala ta lafiyar kwakwalwa shi ma ka ɗauko shi ka kawo shi asibiti ba tare da an yi mishi wariyar launin, ba tare da an ware shi based on wannan rashin lafiyar da yake da shi ba. Shi ma a kalli cewa shi ma yana da special need, a taimaka mata, a taimaka mishi, a zo taron mu. Gaskiya muna da wannan tunanin kuma haka ya kamata.
Wai Hajiya Zainab, kuna yayi ɗalibanku masu autism misali, akwai watakila da cikin mana bayanin cewa wasu karatu suke bukata, wasu kuma sai ma an karantar da su yadda za su yi ayyukan bukatun jikinsu. Akwai shekaru na mizani za a ce watakila daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza an yi hasashen cewa wani da ya zo da matsala kaza ta rashin iya daura wandansa, wata rashin iya tinkarar bayan gida in yana da bukatar yin fitsari ko ma abinci ko da sauransu. Daga lokaci zuwa lokaci kaza in akai mai training zai iya sannan kuma ya je mataki na gaba. Akwai wannan tsarin a makarantar ku?
To alhamdulillah, ina da yaron da ya zo min yana shekara hudu, bai ma iya magana ba, bai iya saka kaya ba, bai iya abubuwa da yawa ba, amma shekarar shi biyu kusan mun samu duk abin da muke so a gurin shi. Magana ba wai fita take sosai ba, amma yana yin magana. Ina da bidiyon shi, yana iya rubutu, yana iya komai, amma wannan ya saka ba wai ni kadai na samu wannan credit din ba, mahaifiyar shi a tsaye take, muna yi a makaranta tana yi. So gaskiya mun samu sauki, mun samu abin da muke so, don har yanzu ma ya koma cikin normal yara. Amma dai kusan duk ragowar muna nan dai muna ta tafiya a hankali a hankali ana yi.
Me kuke bukata ne tartibi daga wurin iyaye, misali iyayen da suke da ƴaƴa irin waɗannan masaban nan, misali tun da yaran nan suna gurin ku ne mukaddara daga karfe 8 na safe zuwa tayu 12 rana ko karfe 2 misali, ko dai kin ce kuna da boarding ko waɗanda suke kwana, me kuke sa ran iyayen yaran nan ko da an yi hutu ko wani abu misali ko in sun koma gida su dinga yi ta yadda za su tallafa abin da kuke?
To yawanci nakan gaya wa iyaye da yawa cewa kusan waɗannan yaran ba wai karatu suke bukata ba, ba wai aikin office suke bukata ba. Abin da suka fi bukata shi ne su koyi wani abin da za su yi na rayuwa, wanda ko yau iyaye ba sa nan za a ci gaba da shi, za su iya rayuwa su kaɗai ba tare da wani ya taimaka musu ba. So mukan koya musu carpentry a makaranta ko waɗansu sana'o'i ƙanana-ƙanana da kwakwalwarsu za ta iya ɗauka. Kuma nakan gaya wa iyaye don Allah, idan na ga yaro yana da interest akan wani abin da ya fi bukata, abin da ya fi so ya yi, nakan gaya iyaye da Allah su siya mishi irin waɗannan abubuwan da zai dinga yi a gida, so ya dinga ƙara fahimta, ko kuma su dinga kai shi gurin da ake yin irin wannan abu. Kamar na carpentry din, zaka iya kai shi wajen carpenter sai ya dinga ƙara koyan abubuwa. Kaga dan da babu iyaye, yaro zai ci gaba da yin wani abubuwa, zai ci gaba da iya, zai iya wa kanshi abubuwa da yawa ba sai wani ya tallafa mishi ba.
Dakta, a ƙarshe menene sakonki musamman ga iyaye, misali tunda kamar yadda Hajiya Samira ta faɗa, ke ma kuma kinana ta, akwai mushkila daga ɓangaren iyaye musamman maza?
Gaskiya ne, buƙatar mu ɗin shi ne a ba mu haɗin kai, idan an ga ciwon ko alamun ciwon a tafi gurin masana, watakila a asibitin su yi bayani.
Amma da ya zan gane cewa ga alamar wannan autism a tare da yarona, da ya zan gane?
Gashi na, ai muna ta faɗa a kafafen yaɗa labarai, baya magana da kowa, baya shiga harkar kowa, sannan rayuwar shi kaɗai yake yi. Sannan in ya saka abu, akwai yarinyar da nake gani kullun da takarda a hannunta, ita kullun aikinta shine yaga takarda, kuma kullun in dai ba bacci take yi ba, ba za ta daina yaga wannan takardun ba. Akwai yaron da na gani kullun sai ya je ya bude tankin babur din baban shi, ya sa hancin shi a ciki, sai ya shaki petrol din da, saboda shi kanshin warin petrol din shi ya fi so, sai ya shaka ya shaka ya shaka, sannan zai tafi ya je ya yi hidindimin shi. Saboda haka, kamar yadda muke faɗa, kowa da yanda ya zo da presentation din shi. Saboda haka muna buƙatar iyaye su ba mu haɗin kai, a zo asibitin, a zo a ji ta bakin asibitin, in ya so inda shawarwari ku nemi shawarwarin mu ma ba baku. Sannan muna buƙatar taimako daga wurin gwamnati. Har yanzu abubuwa da suka shafi lafiyar kwakwalwa har yanzu ba a ba su muhimmancin da ya kamata a ba su ba. Asibitocin da muke da su na kwararrun lafiyar kwakwalwa ba su da yawa, likitocin ba su da yawa. Sannan kuma muna nema a wurin al'umma su ma su taimaka wa waɗanda suke da irin waɗannan matsalolin, su rage kyara, su rage kyama, wannan zai ƙara sawa idan ina da matsala zan iya fitowa da ita na danna samar wa kaina mafita. Sannan kuma dai still daga wurin gwamnati muna buƙatar irin waɗannan special schools din da gwamnati za ta fito, saboda in mun ce yaro ɗaya a duk yaro guda 100, idan ka kalli population din, it means kenan akwai mutane fa da yawa masu autism, akwai mutane da yawa masu wannan special needs din. To kaga idan gwamnati ko manyan masu kuɗi ko manyan attajirai suka sawa abin hannu, zaka ga an sauƙaƙa wa mutane da yawa musamman waɗanda ba su da hali a cikin iyayen waɗannan yaran.
Ina Samira, menene sakonki na ƙarshe?
To sakona dai ni babban abin da zan faɗa shine har yanzu akwai rashin yadda a gurin iyaye. Har yanzu kuma sau da yawa zaka ga iyayen nan ba sa son ma fito da yaran su. Har yanzu akwai waɗanda ɓoye suke ba sa fitowa da su, zaka ga duk mu'amalar da za a yi a cikin gida banda waɗannan yaran, su kuma ba wannan suke bukata ba. Bukatar su wani fa kawai shi so yake a fito da shi, shi ma ya yi rayuwa yadda kowa yake yin rayuwa, a yi hira da shi ko ba zai yi magana ba, a yi abubuwan gida tare da shi ko ba zai yi yadda ya kamata ya yi ba, shi suke bukata. Amma har yanzu muna samun wannan matsalar da iyaye ba sa yin wannan abubuwa. Kaɗan ne daga cikin iyaye suke iya su yi wa iyayensu abin da ya kamata ya musu, su nuna musu wannan soyayya da wannan ƙaunar da wannan haƙurin da ya kamata a ba su. Kaɗan ne suke iya wannan abun, sau da yawa iyaye ba sa iya, sai dai su bawa waɗansu su yi musu, ko kuma su ajiye su a ɗaki a kulle su, ko fita za a yi ba a fita da waɗannan yara. Yaro ko akan kujera yake, ya kamata a ce an ɗauke shi an saka shi a mota an fita da shi, shi ma ya ji daɗi, shi ma ya ji irin nima ina da mahimmanci kenan a gurin, yadda ake son kowa nima ana sona. Za a ga kamar ba sa ganewa, amma suna ganewa duk abinda kawai wani saboda ba su iya furtawa ba ne ba, ake ganin kamar ba su san komai ba, amma sun san ne san su. To da Allah a ɗan ƙara kula, iyaye maza su ƙara haƙuri, su ƙara kulawa da iyaye mata a gurin waɗannan abubuwa. Don idan aka ce mace za a bawa ta duk waɗannan abubuwan ba za ta iya ba. Ba sai da hurumin iya waɗannan abubuwa.
A godiya da ke masu rari da aka muka zo ƙarshen tattaunawarmu a madadin Hajiya Samira da ta bamu lokacinta, da kuma Dr. Asma'u Abbagarko, nake cewa a huta lafiya. Oh yeah. Oh, 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 oh. Oh yeah. So na karkashin zuciya ne ne na karkashin zuciya ne mai daɗi, ba mai daɗi, ba mai daɗi. Ɗanɗa mai albarka, albarkar soyayya. Ɗanɗa mai albarka, ɗiyar ƙwarai ribar soyayya. Ɗanɗa mai albarka, albarkar soyayya. Ɗanɗa mai albarka, ɗiyar ƙwarai ribar soyayya. Na wata rana ran asabar ranta mai daɗi, na kwance gida na zon huta ta mai daɗi. Na tuna wata rana ran asabar ranta mai daɗi, na kwance gida na zon huta ta mai daɗi. Sai na ga hamset na narini ta mai daɗi, na dauka sai na ji abba da ummi na suna mini allabi shiru, na samu karuwa an haifa min da mai daɗi. So na karkashin zuciya ne mai daɗi, ba mai daɗi, ba mai daɗi. So na karkashin zuciya ne mai daɗi, ba mai daɗi, ba mai daɗi. Ɗanɗa mai albarka, albarkar soyayya. Ɗanɗa mai albarka, ɗiyar ƙwarai ribar soyayya. Ɗanɗa mai
albarka albarkar soyayya danta mai albarka iyan kwarai ribar soyayya ranar na san ma zama
muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Kafin mu karkare shirin namu, bari mu leka filin kwararren mu tare da wakilin Sasha Binta Ibrahim da bako da ta gayyato mana.
Mi sauraro, barkamu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na girke-girke a filin mu na yau da gobe. A yau muna tare ne da malama Ummu Kulsum Muhammad Nura wacce za ta yi mana girki irin na mutanen Zuru. An ce Zuru komai nama. Hada tayar moto to yau zamu ji yanda ake sarrafa tayar moto daga bakin umma idan da gaske ne. Malama Umma barkanki da zuwa wannan zauri.
Barkan mu je yaji Abinta.
To masha Allah, Malama Umma me muke da shi ne yau daga kasar Zuru?
To a yau dai insha Allah zamu kawo masu sauraro tuwon tsamiya da kuma inda ake yin miyan jajjabe.
Miyan jajjabe kika ce ko mene?
Miyan jajjabe.
Jajjabe.
Eh.
To suna miyar kenan.
Suna miyan kenan. Special miya kenan ta 'yan Zuru.
To yau za mu ji yanda ake miya daga Zuru, daga bakin kuma ita ba da karyan kanta ta Malama Ummu. Malama Ummu, idan za a yi wannan tuwo, na jikin ci har wani tuwon tsamiya. Ya ake gabatar da shi wannan tuwo?
To shi dai tuwon tsamiya idan za a yi shi, da farko muna buƙatar garin dawa ko kuma garin masara. Amma kin san mu da yake majiya ƙarfi ne kuma fa amfani da dawa. To in kika samu garin dawanki, zaki samu tsamiya, tsamiya irin wadda ake kunu da ita.
To
irin wannan tsamiya in kika same ta, sai ruwa, sai tukunya, sai itace, sai murhu.
Na gane.
Da farko zaki dora ruwanki na tuwo akan wuta. Idan kika dora akan wuta, zaki dauko wannan tsamiya, zaki gyara ta, ki wanke ta, ki zuba ta a cikin wannan ruwa.
To za ta ce ne?
Zaki iya ki jika ta, ki zuba ruwanta, ta kuma ki iya ki zuba ita tsamiyar kanta a cikin
kai tsaye kenan.
Yawwa, kai tsaye a cikin ruwan tuwanki. Ko da ruwan tuwanki zai tafasa, kin ga wannan tsamiya ta sani kenan, sai ki tsame ta, sai ki dama garin talginki. Kuma still zaki iya zuba ruwan tsamiyan a cikin garin talge, in ta koda kin manta biki sa a cikin
ruwan
ba. To in kika zo dama garin talginki, sai ki yi talge. In kika yi talge, ki ga tuwon idan na masara ne, aiki da yayi miki brown.
To ta canza kala.
Wa yayi ruwan ƙasa-ƙasa.
Alaman akwai tsamiyan a ciki.
Wa eh. To shi kuma dawa dama haka kalan shi yake. Sai dai kawai a ci a dan ƙara duhu. Idan kika yi talgenki, kika maida kika rufe, kina zaune tuwanki ya nuna, sai ki tuka, sai ki kwashi.
Akwai wani alama ne zan gane cewa wannan ya nuna?
Eh, to ai ko wanda tuwo zaka gane alaman shi ta ƙanshi ko? Zaka ji ƙanshi ya tana da gida, musamman ma a ce tuwon dawa. To ka san tuwonka ya nuna, zaka je zaka tuka. Kuma kin ga Malama Binta, wannan tuwo idan aka yi shi, zaki ga ya bambanta da ma sauran tuwo irin na katsinawa.
To
saboda zaki ga tuwon ya ƙara ƙyalli, ya yi danko, ya yi santsi, sannan kuma ga taste ɗin shi a baki ma, zaki ji kina cin shi, kina jin ɗan tsami-tsami haka, gwanin ban daɗi.
Wato sirrin ƙarfinku kenan.
Sirrin ƙarfinmu kenan.
To Malama Umma, bayan an yi wannan tuwo, nan naji akwai sauki, tunda tsamiya ce kawai ta bambanta da tuwon da katsinawa suke yi iyayen gidan naku.
A'a, bayan mu dai.
A'a, to sai miya ita miyar jajjabe ɗin da kika ce, wanda kika ce ita ce mahaɗin shi wannan tuwo.
Shi wannan tuwo tabbas. ita miyan jajjabe muna buƙatar kayan miya abin da ya kunshi tumatir tattasai tarugu albasa sai sinadarin ɗanɗano sai ɗan gishirin mu sai ganye wato ita wannan miya ta musamman ce gaskiya ya ki samu ganyen rama ganyen zogale ganyen yakuwa ganyen jinkin duka kin ga wannan ganye idan lissafa miki da wani ganyen ma idan kana da buƙatan shi in je ka san ana dafa shi a ci shi to da su duka zaka same su sai man kade in baka da man kade musamman mu nan muna dan mana wahala to zamu iya samun komai gida haka amma mu je can da man kade miki bayan kin tanaji wannan kayan da muka lissafo miki sai ki jajjaki kayan miyan ki in kin jajjaki kayan miyan sai ki dora ruwa a wuta sai ki zuba shi tsindime za a yi ba soyawa za a yi ba tunda ba ma a lokacin zamu zuba mai bakin ga ba mu da man da zamu ci zamu soya
haka
ne dan kike wannan tsindime da daddawan ki da sinadarin ɗanɗano da gishiri daidai testing din yawan miyan ki kikin sadadin yawan miyan ki dan kika zuba wannan abubuwa a ciki sai ki bar shi ta tafasa ita tafasa ta tafasa tafasa sai ya rage yawa ya kunji dan kike san ruwan miyan ki sai ki dauko wannan ganye
da kake bukata a nan ganye ki da kika tara kara kala
wannan ganye ki da na lissafo tun a farkon shiri wanda kake da bukata sai ka zo sai ka zuba shi a ciki dan ka zuba shi a ciki wasu har kubewa suna yanka
bayan an kuma gama da sa ganye su kuma kara da kubewa
tsayin yanki kenan har kubewa wasu suna sakawa a ciki dan kika saka a ciki sai ki gauraya ki gauraya ki gauraya wannan ganyen zai zashi sai danyi kauri haka dan yi danyi kauri to ganye ya nuna sai ki sauke miya miya ki jimin kina ta kanshi
ba gida ba
gida ba komai ba a gushi sai ki sauke in kika sauke sai ki maida man kade da muka ce tun farko mutun ya tanaji man kade sai ki sa man kaden ki a wuta kin san shi da skararre ne
haka
in kika sa shi a wuta in ya gama narkewa sai ki samu albasan ki da attarugu ki jajjaga in kika jajjaga sai ki zuba a cikin wannan man kade shi zaki soya man kadan zaki ji na kanshi in ya soyu sai ki dauko wannan mai a kasa inda miyar take a kasa aka zaki tsiyaya wannan man
shi ne rakakken man kade
da wasu wanda ka soya ba haka zaki tsiyaya shi sai ki gauraya ki gauraya har ki ga miyan ta yi kyau
gaskiya fa ni yanzu hannan hango abin ma
hakin hango shi ko ha ba dan ma ba ki ganin
shi da ka gani kuna fasan dadi
ki bari kawai ki bari kawai
to malama ummu mun gode da wannan girki naku na asali wato wanda kike cewa girki na musamman daga kasar Zuru
na'am to kuma bayan wannan kaman Hajiya Binta misali a ce kai ma wannan miya yara sun shanye ta da daddare kuma da rana ga ka da sauran tuwo zaki iya musamman aka ce lokacin damuna haka ga mutum a cikin gidan shi ma ya shuka irin sauran masu zogale haka sai ka samu wannan ganye ko rama ko zogale bare mu nan da muke bariki mun fi samun kabeji da lettuce to mu ko shi zaka iya samu yanda ake kwadawa ka kwada shi da kuli da sinadarin ɗanɗano in zaka mishi mai yankin duk zaka yi mishi to ga
tuwon ka da albasa da
an za ka saka abunka ga tuwon ka a gefe ga ganyen ka kamar yadda zaka ci tuwo da miya haka zaka gutsa tuwon nan
sauran tuwon nan da ya rage naka
wa da ya rage me ko a ce a zubar da shi ko a ba tumakai to ko kuma a ce a tsaya hura wuta yin miya to kin ga wannan mafi sauki za a gutsira haka za a ci da tuwo da shi wannan ganye za a ci ko kuma mai sauraro ya dama tuwon shi ya shanya abin shi
kuna dangantaka da gwarawa ne
ba mu da dangantaka da gwarawa
su ma an ce
suna dama tuwo su sha to mu ma muna dama tuwo mu sha
wannan ko dai sirrin manoma ne dan tunda dukan ku manoma ne
to ba mamaki
to mun gode malama umu
masu sauraron mu a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗayansa wato Julie Leathers Gresham da abokiyar aikina da ta taya ni gabatarwa Amina Buhari Auna da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake cewa ku huta lafiya shirin su BOA ba sai na ba bayar Amurka yau ta